بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. Juma'a wanda ya dace da 23 Ramadan a wannan shekara ta 2024 bayan hijirar Manzon Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. A jiya, idan ba manta ba, mun tsaya a karshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa. Fadin Allah ta'ala: allazina yusalluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma ataahum Allahu min fadli wa'atadna lil kafirina adhaban muhina. Yusuf ma zamu tafi farkon aya ta 38, tambaya daya sai zamu ansa. Wani bawan Allah ne yana da mata guda uku, kuma Ubangiji ta'ala ya arzuta shi ƴaƴa da su har kusan ƴaƴa 30. To daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku, sai ya auro wata yarinya matashiya. To sai kuma ya aiki ƴaƴa uku da ita, kaga an haɗa da waɗancan 33 kenan. To sai kuma ya ɗauki karan kwana ya ɗora wa waɗancan ƴaƴan 30 gaba ɗaya, sai waɗannan ƴaƴan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake, har ma yana yunƙurin raba gado tun kafin ya mutu, cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran ƴaƴan su ci gadon. Yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasauta wa kowa. Menene hukuncin haka ɗin cikin addinin Musulunci? Wato na farko dai, wanda duk Allah ya ba shi ƴaƴa, wajibi ne ya adalci a tsakanin ƴaƴansa, ba tare da bambanta tsakanin mace ko namiji ba. Duk ɗa ne, kuma baka san wanne ne zai fi maka amfani ba, ko a duniya ko a lahira. Ubangiji ya ce: la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san cikin ƴaƴansu wanne ne zai fi muku amfani ba, wala'alla namiji ko mace. Saboda rashin sanin wanne ne zai maka amfani wanne ne ba zai maka ba, shi yasa Allah ya tilasta ka yi mu'amala da su bisa ga adalci, daidai wa daidai tsakanin mace da namiji, tsakanin ƴaƴan wance da ƴaƴan wance, ba tare da bambanta su ba. Mutumin da bai yi fifita wani ɗan akan wani, to hukuncinsa ya zama azzalimi, kuma Allah zai kama shi da wannan zaluncin a ranar tashin kiyama. Abu na biyu kuma, maganar cewa ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba sai wani adadi da ya ware, shi gado za a yi da iko a kai. Na farko dai, mutum ba ya da ikon raba gadonsa yana da rai, domin shi kansa alƙirsi yana daga cikin wato sharaɗin cin gado. Wato na farko, ya kasance wanda za a gada ya mutu. Na biyu, rayuwar mai cin gadon bayan mutuwar wanda za a gada ko da daidaitun sawar ido ne. Na uku, ya kasance akwai dukiyar da za a ci gadon ta ɗin. Na huɗu kuma, a gane ta wace ɓangare za a ci gadon, ta wace fuska ne cin gadon zai kasance. Na biyar, ya kasance ba a samu wani mane mimma wani wakilci ba. Waɗannan agajin dole sai an sami su gado ya tabbata. Ta haka kuwa fatin mauri tabbato da cewa wanda za a ci gadon sa ya mutu, mutumin da yake da jinin ba a cin gadon. Sannan kuma, ta haka ku hayatin warisi ba a da huwa na wani ba, tabbatuwar mai cin gadon ya yi numfashi bayan mutuwar wanda zai gada, ko da bayan sa ne da kimsawar ido. Abin nufi, mutum da yake da ƴaƴa biyar sai aka yi haɗarin mota, lokacin da aka haɗarin mota fas ɗaya shi mai gidan ya mutu, kuma yana tare da ƴaƴan guda biyar cikin mota, sai aka je aka ɗauko su, waɗansu sun ji rauni, waɗansu mummuna, waɗansu kaɗan, a kan hanyar zuwa asibiti sai wani ya mutu. Bayan an je asibiti kuma sai ɗaya ya ƙara mutuwa, sai ya kasance saura uku. To idan aka tashi raba gadon wannan mamaci shi mai gidan, za a raba ne da dukkan ƴaƴan guda biyar sai kowa ya samu, tunda sun rayu bayansa, duk da cewa sun bi shi bayan mutuwarsa. Ko da minti ɗaya da mutum ya rayu bayan mutuwarwa ne, to sai an ba shi gado, sai an ware, an ce wannan nawa ne, wannan nawa ne, wannan nawa ne. Bayan an gama kasafin, sai a zo ko shi wannan nan da aka ware masa naki, da wane da aka ware su kuma su waye masu cin gadon, sai a bayar ga waɗanda za su ci gadonsu bayan su. Wato dai kenan, kaga tabbatuwar mutuwar wanda za a gada da tabbatuwar rayuwar mai cin gadon a bayansa ko da lahaza, shi ne abin da zai tabbatar da gado. Idan mutum yana rayuwa ba halin yi zo ya raba gadon gidansa, ya yi wa Allah shi gine shi. Wannan kanki nuna nan ne bine ga Allah, kana da rai ka zo kana wai kasa sun wai wani a bashi kaza, wani a bashi kaza, kafin a ce, kafin ka ce a bashi, Allah ya ce a bashi. Amma bayan ka mutu, tunda ya saukar da ayyu sukum Allahu fi auladikum min dhakarin wa unsa hayyin, ta ya bayyana rabon kowa da abin da ya kamata a ba kowa. Ko manzo Allah ya ce: inna Allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith, dukkan wani mai cin gado Allah ya riga ya tata masa rabon shi da kasan shi da za a bashi. Saboda haka ga mutum ba zai zoyewa Allah ganganci ba, kana da rai ka zo kana kasafi. Don haka dai wannan magidanci muna tsoratar da shi cewa ji tsoron Ubangijinsa ya sani cewa abin da ya yi din nan zalunci ne, ba kuma daidai ba ne, kuma ba ya da ƴanci ƙarƙashin doka ta addinin Musulunci ya kasance ya hana waɗansu cin gado cikin ‘ya’yansa. Shari’a ce za ta hana su cin gado idan sun yi wani abu, kamar a ce ɗaya daga cikinsu ba musulmi ba ne, kaga ba zai ci gado ba. Ko a ce ɗaya daga cikinsu shi ya kashe uba dan ya ci gadon uban, kaga ba zai ci gado ba. Ko wani dalili cikin dalilai waɗanda suke sanannu a wajen malamai. Dan saboda haka uba da ya yi irin wannan hukunci na ganganci, kamata ya yi idan an ji shi, idan jama'a sun ji shi su je su yi masa wazi, idan ya ki su kai shi kotu ta addinin Musulunci. Kuma ya kamata alƙali ya ladabtar da shi idan an kai shi kotun addinin Musulunci, dan wannan rashin kyautawa ne. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. Kamar yadda na faɗa, za mu tashi kan aya ta 38. Mai Allah maɗaukake shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
Ubangiji ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas, da kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'a an-nas amma suna nuna wa mutane, manufar su mutane su ga yayi zakka, mutane su ga yayi sadaka, mutane su gani su yaba masa cewa yayi wata hidima ta addinin Musulunci, gina masallaci ko makarantar Islamiya ko taimakon gajiyayye ko tallafa mara lafiya. Suna yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas, manufar su wajen ciyar da dukiya ba wai Allah ya ba su lada ba, ba wai su samu aljanna ba, su dai mutane su gani a ce wani yayi kaza. Wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ba sa yin imani da Allah, ba sa yin imani da kuma ranar ƙarshe. To irin waɗannan mutane suna cikin waɗanda aka ambata a baya na inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura, ba na Ubangiji baya kaunar su kenan, Ubangiji baya kaunar su. Wa man yakun shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina, ومن يكن الشيطان له قرينا دكان وند شيطان يا كسانتي شيني ابوكينسا مشاورتينسا فساء قرينا ترد ابوكين شاورا كو وند زي نزنتيكا ان يا زنتو شيني كدا ودان سنا لمن سكا في فدن الله تعالى والذين ينفقون الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فدن ينفقون اموالهم رئاء الذين ينفقون اموالهم بمتداني وتصير زنتو خبر دنسا قدر شاكي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فالشيطان قرينه. شيطان شيني قرينه. دون إن بعد موهي من شيطان با دا شاورة شيطان با كايا مسيسي شيطان بيك يا بايا نيم الله دا أوجان وبنجي شيطان نونا متن ميكي نونا قدر هكذا دا الله سي ومن يكن الشيطان له قرينا فتا قرينا وانت في الشيطان يكفن في شيني أبو شمسا ترد أبو شمسا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ما زي كتب سوء إن دا أتي سمي إيماني دا الله حقيقة من إيماني كما سمي إيماني درانا تكرتي حقيقة من إيماني درانا تكرتي وأنفقوا مما رزقهم الله كما تكتير دا قعدين دا الله مدعوك ينفرتي يأرض تاسو تير واتدن الله سنة نيمان ساكا وكنفا ما زي كتب سنسي حكم ما سكر ساء الدنيا كي أيتم الخيري با وان بيه بيك عنا جدا دنيا ما يحسار tunda dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kai aikin banki ya san inna laha la yudiyu ajra man ahsana amala, Ubangiji kuma baya tunzul taladan wanda ya kyautata aiki. Wa kana Allahu bihim alima, Ubangiji ta'ala ya kasance masani dangane da mutane abinda duk suke. Sallatu
inna Allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
بيجي سي إن الله لا يظلم مثقال ذرة للي الله تعالى بايا ظالم سرطان أدم مثقال ذرة كودا قرقودن قاية ذرة وتو ذرة كده مفي كرنسن أبو ta fuskar girma ba abin da yake kasa da zarra ta fuskar kankanta to gargadin wannan ubangiji ta'ala baya zalunta dan adam dan haka mutane malamai suka sha bamban wajen fassarar sa wadansu su ce jaririn kiyasi yawa ta gudun jaririn kiyasi saboda kankanta sama mutum bai gani ba wadansu suka ce a lokacin da ka sallama yake da rana sai ka bude windo idan ka bude windon nan in ka kalli waje haske ya shigo ai zaka ga gani wadansu kananan abubuwa wanda wani lokacin ma in ba mutum mai gani ne garo ba zai gansu to waɗannan kowane ɗaya daga cikin su shine zarra yayin da kai haka da hannunka adadi nawa kake jin za ka tafko kaga suna da yawa to ko da abu komin kankanta sa ko da gurgurdan wannan yake ubangiji baya zalunta dan adam shine inna allaha la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti lil ladhina ajran 'azima idan aikin da dan adam ya aiwatar kyakkyawa ne ubangiji ta'ala yudha'ifha zai nanninka aiki ba kawai dan kake kyakkyawa ɗaya ba sai a baka sakamako daya ka'idar ita ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun saboda fadar rahamarsa idan kai kyakkyawan aiki daya sai a baka lada guda goma idan kai mummuna daya sai a baka sakamakon mummuna guda daya subhanahu wa ta'ala wannan fa aikin da ba ciyarwa bake amma idan aiki ya shafi ciyarwa fi sabilillahi kashe kuɗi dan addinin musulunci ya ci gaba daukan nauyin masu wa'azi bugala ta tafai dan yaɗa da'awa ta kai inda bata kai ba tura wani mutum ya je ya zauna dirkin a wani gari ko wani ƙauye inda aka musulunta mutum goma ko hudu ko biyar ya zauna ya karantar da su fatiha da zasu yi sallah duk wannan fi sabilillahi kenan idan mutum ya ciyar da dukiya a wannan layi mafi karanci ya ninka masa su 700 masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim mafi karanci ya ninka mutum su 700 kenan to kaga in taku hasanatin yudha'ifu idan kyakkyawan aikin mutum yayi sai ubangiji ta'ala ya nanninka ta fuskar sakamako wa yu'ti lil ladunhu ajran azima kuma ubangiji ta'ala sai ya bashi ajran azima girma lada wanda yake mai girma min ladunhu daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan aya ta tabbatar na cewa ubangiji ta'ala baya zalantar dan adam ko da misal zarra ina abin da yake mai cikin alqur'ani wala yuzlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta wani wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين التي لم تأبا أو سكيلي نأرم أيك أذان الناس في قيامة سيدة بزاء ذان الشتان قدم كومي با غرغدن قا يزرع إن تن قدم يزود شي نأيكم كنتي كوم مبونا زي قصة كم كنت أوجن الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وانا أبلي كمنا وكمال رآدل كنا أبنجي سيدة بايا ذان تقوى ubangiji ta'ala ya ce wa yusmi ladun hadin azima fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin fa kaifa abinda wannan lafazin yake nufi fa kaifa yakunu halun nas yaya halin mutane zai zama yaya matsayin mutane zai zama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma tare da mai mata shaida wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida kai ko mu zo da kai kana mai yin shaida kan wannan al'umma wato kowace al'umma za a zo da mai mata shaida ko dai annabinta da aka turo mata ko kuma littafinta kamar yadda kuma malamai suka yi sabani wajen fassara amma dai zance mafi inganci mai shaida akan kowace al'umma shine annabin da aka turo mata wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa 'alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kowace al'umma annabin ta shine zai mata shaida kanta na cewa ya isar mata da sako sannan sai a mayar da mu mazanto masu shaida akan kowane annabi cewa ya isar wa al'ummar sa sannan sai a mayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai mai shaida akan mu cewa wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tayar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake da Abdullahi dan Mas'ud karanta mu alqur'ani in saulala Abdullahi dan Mas'ud yake akra'u alayka wa alayka unzil yanzu kai zan karanta alqur'ani kuma yau bayan kai aka saukarwa da shi manzo Allah ce in karanta mu inni ashhadu an asma'ahu min ghairi to nake in saurara alqur'anin daga wajen wani yayin da yake karantawa Abdullah dan Mas'ud ce sai na fara karatu na faro daga farkon suratul nisa tun daga farkon sura sai da yazo nan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida yace daga kai nake da wuya sai na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga idanunsa na ta malalar da hawaye yana cewa da ni hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunanin tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da zai ba da shaida akan mutanansa ranar da Allah zai tambayi annabawa ya tambayi waɗanda aka turo a tambayi manzanni a tambayi waɗanda aka turo wa manzanni fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala nakussanna alayhim bi'ilmin wama kunna za'ibin فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ غَرَّنَ بِذَاتِ الْقُوَّةِ وَقُوَّةِ بَابُ وَنْدُ زَيْدَ قُوَّةَ إِذَا حَسْبُكَ حَسْبُكَ يَا إِسْحَاقَ يَا إِسْحَاقَ وَبَنِي تَعَالَى فِي يَوْمِئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَنَّ يَنِي وَأَنَّ ذَكَ كَافِرَتَ ذَاتُ سُوءٍ وَأَثَرَ الرَّسُولَ waɗanda bayan sun kafirtan suka saba wa manzon Allah za su so lau su sawwa bihim al-ard ina ma a daidaita kasa da su ya zanto gaba daya wato me ake nufi daidaita kasa da su waɗansu malamai suka ce za su gorace a mayar da su kasa idan yadda za a mayar da dabbobi su zama kasa waɗansu malamai suka fassara ina ma a daidaita kasa da su ma'ana ina ma mutuwar da suka yi ba a tace su ba ya laita hakanatul qadiya ina ma daga wannan mutuwar ta faru ta kare ba za a sake tashi ba za su gwammace haka idan sun dasa kamakon da aka musu tanadi saboda munin aikinsu saboda munin maganarsu saboda munin aikinsu lan su sawwa bihim al-ard wa la yastamuna Allah haditha ba za su koyewa Allah wani zance ba ba wanda ya sai koyewa Allah wata magana a ranar tashin kiyama domin duk maganar da mutum ya yi kokarin ya koye karshe sai a umarci sauran gaban jikinsu su yi bayani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين لأن هذا يوم كنت بعد بيان من يأيكتا كفا كنت في بيان إن أكتاك 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 أيش يمكنك يكون برنا كون فاشي نزي كنت أدم زي بياني فقد هكا قوي وعلا الله ونزي سيبا تتاسوبا باك مرنا جدا دوني أباني كايك سيبا يبا أي تلك تتيدك باب سيدا باب يبدأ أكتاك يأسيدي أحسولا باك يبك مكتي كاي amma alamin lahira babu yadda zai wala yaktumuna laha hadisa ba za su iya koyewa Allah da su ba hadisi ya tabbata cikin littafin ibn abi hatim wanda wani bawan Allah ya je yake tambayar abdullahi dan abbas Allah ya kare da adare cewa akwai ayoyi a cikin alqur'ani suna daure mun kai na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yaktumuna laha hadisa mutane ba za su koyewa Allah zance ba amma kuma sai ga wata aya tana cewa sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen wato tambayar suke da wuya sai ka ji sun ce wallahi tallahi ya Allah ba mai shirka ba kaga sun boye ne tun da sun yi fitnatu ne ba wannan aya tana cikin suratul an'am wannan wanda take ba za su koyi mutum tana cikin suratul nisa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ba za su yi magana ba ba za su yi zance da juna ba amma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin kuma yace sa'adu sai da sun fuskanci juna suna tambayar juna bayan ko an ce fa idza nufika fi suri fala an sa'a bainahum yawma idhin wa la yatasa'alu ba za su tambaye juna ba amma fa aqbal ba'dhum ala ba'dhin yatasa'alu wato kuma rukan ayar ta ce kaza wannan ayar kuma ta ce kaza fa yawma idhin la yas'alu an dhanbihi insun wala jan a ranar tashin kiyama ba wani dan adam da za a tambaya game da zunubinsa mutum ko aljan amma ga wannan ayar tana cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kami amadu ina rantsuwa da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya dangane da abin da suka kasance suna aikata ba idan irin waɗannan ayoyi aka tambaye Abdullahi dan Abbas mu anasu sai ya bada ansa da cewa ba wai alqur'ani yana tuffa da walwala bane ba wai sashin sa yana walwale sashi bane sashin kiyama yini ne mai tsawo yini ne wanda ke miqdaruhu 50 alfasana dan haka abin da zai faru a farkon yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba abin da zai faru a ƙarshen yini ba shine zai faru a tsakiyar yini ba wato kaga ababai ne suke faruwa a lokuta mabambanta juna akwai lokacin da mutane ba za su iya magana ba akwai lokacin da dole za su yi magana domin idan aka kira mummune me kuka suka bada bayanin abin da suka yi na ayyuka na kirki na tauhidi da ikhlasi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai aljanna da su sai ka zare shi shawara sai akan da abin haka ne muna mutu mun yi tauhidi mun yi ikhlasi mun yi imani mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai su zo su kokarin yin rantsuwa a gaban ubangiji wallahi rabbina ma kunna mushrikina a wannan lokacin sai a makale harshen su shikenan sai hannaye su cigaba da yin bayanin me suka yi al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun bayanin da hannayensu da kafafansu da kafafuwansu da sauran gatsansu za su yi shine abin da ake nufi da la yaksubuna Allah hadisa amma bayanin wallahi rabbina ma kunna mushrikin wanda sai ga yan aljanna sun tafi aljanna dan sun yi imani sai suka ce mu ma mu je mu yi ƙarya mu ce mun yi imani musamman a can gurin kuma ƙarya ba ta ci a lahira a take kidi alqur'ani sashi ta baya walwala sashi kuma wanda ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda baka yi suka koyi matsayin ke baranan ta sun ci آية تبارك الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
imam al-tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin sunan sa daga ali bin abi talib Allah ya kare da gare ali bin abi talib yake sana alana abdurrahman ibn auf ta'aman wa sana abdurrahman ibn auf ya shirya mana abinci a gidansa sahabbai suka yi haka ba tare da an haihu ko an yi aure ba haka kawai idan mutum ya so na tadi ko ya so faranta rai ga ɗan uwansa musulmi sai ya shirya abinci ya kiraye waɗansa ya ce yau a gidana za ku ci abincin rana yau tare za mu yi kaza yau tare za mu yi kaza ya ce abdurrahman bin auf zai shirya mana abinci sai ya kira wani gidansa sai muka tafi kada ana wa sakana min al-khamri a lokacin ba haramta shan giya ba da haka suka ci abinci sai soji sannan aka kawo barasa kowa ya sha kai masa yace fa akhadhat al-khamru minna to sai fa giya ta kama wa kowa iya inda ta kama masa wa hadarat salat sai kuma ga lokacin sallah yayi kaga annan ne za a yi fafa taqaddamuni ali bin abi talib sai aka sani in zamanin ne liman fa qara'atu sai na karanta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun kasan dai ba da sani ba da ya bukin ma'ana amadu la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud ma'ana ba zan bauta abinda kuke bauta ba kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba a sai ce wa nahnu na'budu ma ta'budun mun kan yau za mu bauta abinda kuke bauta ba قال علي بن ابي طالب كيف انزل الله تعالى في ان لا يسكر ده wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa ashe mai maye bai san abin da yake faɗa ba dan giya bai san abin da yake faɗa ba amma lokacin da giya ta saki mutum maye ya saki mutum to shine ya san abin da yake faɗa kaga ko shakka babu sallah munajati ne gani ne tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga bai kamata baka shiga gani da mutum baka san me kake faɗa ba ballantana ka san sai ko me zai faɗa maka to ballantana kuma gani tsakaninka da mahaliccinka shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta biyu ko ta uku a jerin ayoyin da suke magana dangane da haramcin giya dan ku manta ba bara lokacin da muka karanta yasa alaka anil khawru al maisir mun jero ayar farko ita ce cikin suratul nahl wa min samaratil nakhil wal a'nab فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون آية تبيو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس آية تؤكو يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الى اخر الآية آية تهدو يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من امر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ayar farko bata ce komai ba game da giya, kawai ta ce dai cikin itacen dabino, ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi tattasuna min sakara, kukan dauki abin da za ku yi maye da shi. Wato akwai giyar da ake sarrafa ta ne daga ƴaƴan dabino ko inabi, wa rizqan hasana, kuma kukan samu arziki kyakkyawa, ma'ana ku sayar dan ku samu riba, ku noma gona ta inabi, gona ta dabino ku sayar ku samu riba. A nan gudun sai malamai suka ce an yi giya ba ki, domin sai aka ce tattasuna min sakaran, kukan riki kayan maye. Sai aka yi turu wa rizqan, shi rizqan din ba a kyale shi ba, sai aka ce hasanan, kaga ba a ce ba sakaran hasanan, sai dai rizqan hasanan. A ta kace an yi giya haiki ko da ba a ce ba sakon guri, to wannan dai ita ba kyakkyawa ba ce, domin da kyakkyawa ce da an faɗa arziki dai ke kyakkyawa ne, sai Allah ce wa rizqan hasanan, amma maye da ke ba mai kyau ba ne, sai aka yi turu maye kawai aka yi. To da aka zo aya ta biyu aka ce kul fihima ismun kabirun wa nafi'un linnas, cikin giya da sata akwai amfani, sannan kuma akwai cutarwa, akwai zunubi mai girma amma akwai amfani ga mutane. Wadanda suka ce to tunda dai an ce akwai zunubi da amfani, mu muna bangaren amfani, dan haka bisu daina sha ba. Umar dan Khattab ko yana daga hannun sa, Allahumma bayyin lana fil qabr bayanan shafiya, ya ubangiji yi mana bayani mai warkatwa game da giya. Aka zo kan wannan ayar, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata, ita ma bata haramta giya gaba daya ba, illa iyaka kar a shafe idan ana darda lokacin sallah. Sai ya kasance da ayar ta sauka dan sun daina sha, wadanda suka ce ai ba haramta akai ba, da haka su za su ci gaba da sha, sai dai yadda suke yin shi ne bayan isha'i, an kammala sallar isha'i. To idan mutum ya je gidansa sai ya bugu, kaga kafin gari ya waye ya rinka, dan ba wani lokacin sallah a kusa. To amma duk da haka Umar bin Khattab la zana ya kul Allahumma bayyin lana fil khabr bayanan shafi'a, ya ubangiji yi mana bayani mai warkatwa, har yanzu da saula, har sai da aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فأمر تاشي انتهينا. هل أنتم منتهون؟ ذاك دينا قوى؟ أمر تاشي انتهينا من دينا. ذاك دينا من دينا. أمر يلنك ميمي تولنا واتو كلمر دنسوا فرنسكين ألقى أن هرمتا واتو أن يسي جاد هذا. وبيه تعالى في يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لفظ قرب yakan zo ya karabu, yakan zo ya karubu, idan an ce karaba ya karubu, idan ka riga ka shiga cikin abu kenan kai tsaye. Idan an ce karaba ya karabu, alawazin fa'ala ya fa'alu, min babi fataha ya fatahu, sai zanto kana kusa da shi amma ba ka shiga ba. Dan haka na ta karabu ba ma kar ku shiga sallah din ba, kada ma ku kusance ta. Ina ba ta amfani, idan lokacin sallah zai shigo a wannan lokaci ba, karfe 1 to 2 da rabi ma bai kamata mu ce ta kan mai ba, dan ba zai iya wani cewa ba. Ina fata mun fahimta. Idan lokacin sallah zai shigo karfe 1 da rabi 2 da rabi, to 2 ko 2 sai rakata ma bai kamata ya kan mai ba, dan kafin lokacin shigo ba zai iya wani cewa. Dole na ka karbi kusantar ma karfi, ba ma yau maganar ku shiga cikin sallah ba, kusantar lokacin ta kuna cikin mai bai kamata ku kusanta lokacin ta kuna cikin mai. Ina jin da na ta karbi dake ne. La takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma tafi'una. To anan gurin malamai sun tattauna, la takrabu salata, kin abinda ake nufi karbu ku saki sallah, ko kuma a'a, la takrabu amakinas salati, kada ku kusaci wuraren sallah, ko kuma a'a, la takrabu awqatas salati. Malaman da suka dauka la takrabu salata wa antum sukara, kaga magana ce ta cewa kada mutum ya kusaci wato ainihin sallah matukar yana cikin maye, ba wurin sallah aka hana shi kusanta ba, a'a sallah din. Wanda suka ce la taqrabu daidai da wurin sallah ma ba za su kusanta ba sallah ba, menene amfani da zamu samu karkashin wannan sakani, ko menene bambanci tsakanin zantuka? Zantukan zai bayyana ne ba dangane da hukuncin kan giya ba, hukuncin kan giya kan ai riga an gama, fa hal antum muntahun, sahabbai sun ce intahaina intahaina, amma hukuncin zai biyo ne akan abin da zai biyo baya. Wala junuban illa abiru sabili, dan kaga wala junuban ya zanto maquf ne akan la taqrabu salata. Idan mun ce la taqrabu salata, kar ku kusanci sallah wa antum sukara, to haka kar ku kusanci sallah wa antum junuban, ma'ana kar ku shiga cikin sallah alhali kuna da zanaba. Amma idan mun ce abin da ake nufi da la taqrabu amakinas salati wa antum sukara wala junuban, ma'ana kar ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah in kuna cikin waye, to haka kada ku kusaci daidai da wurin da ake yin sallah alhali kuna cikin janaba. Karkashin wannan sai a gina hukuncin, ashe mai janaba ba zai shiga masallaci ba. na batun kun fahimta ba. In kai atashin, in ka kaddara mudaf al-mudaf ilayhi kenan a kan gurin, abinda zaka fita da shi na sakamako shine kin mai janaba ya halatta shi kuma lalle ko bai halatta ba shine wala junuba. Ko da mai janaba ba ai da ma ya san ba zai sallah ba, amma ko santar wurin sallah ma ba zai ba shine wala junuba. Sai dai mai illa abiri sabilin, sai dai in ketarewa za ku kuci ka shigo ta wannan kofar ta kudu da masallaci, zaka fita wannan kofa ka wuce ba zama ba. Mai janaba ya halatta haka. To idan mai janaba ya halatta haka, janaba babban kare ne. To haka mai jinin al'ada ma ya halatta sai haka, haka mai jinin biki ma ya halatta sai haka, domin da jinin al'ada da jinin biki da janaba dukkan su ababe ne da ke wajabta wanka. Girman su daya ta fuskar hukunci, kowanne sai an yi wanka. Abinda wannan ya bari ayi, wancan ma zai bari ayi. Abinda wannan ya hana, wancan ma zai hana. Ma'ana idan mai janaba ba zai shiga masallaci ba, to kenan mai wankan mai jinin al'ada mai jinin biki ma ba za ta shiga ba. In ko zai shiga, ko za ta shiga. A'a, in ya halatta ya biya wuce ba ya zauna ba, ita ma ya halatta ta bita wuce ba ta zauna ba. Dan Allah ce illa adiri sabilin, sai waɗanda za su ƙetare hanya. Wannan kuma ya faru ne a da, saboda sahabbai da suke makwabtaka da masallaci. A da duk wanda ga gidansa ga masallaci sai ya huda kofa ta gidansa, kawai daga gidansa sai ya kunno sai ya masallaci. Haka sahabbai suke a farkon al'amari, a farkon lokacin da aka zo Madina. Har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu, suddu kulla kawkatin fil masjid illa kawkata Abi Bakr. Dukkan wata kofa da take tushe cikin masallaci a tushe ta in ba ta sai da Abu Bakr ba, shi kan akiyale masa kayansa. To a lokacin nan duk wanda kofar sa ta biyo cikin masallaci, mutum zai waye gari da janaba, gidansa babu ruwa, sai ya je rijiya ko rafi ya je dauko. To ko bai da hanya sai ya ce to cikin masallaci, to gashi da janaba ya halatta shi ko bai halatta ba, shine Allah ce illa adri sabilin, sai wanda zai tare zo ke tare ba ko mai bazama bane. Ina fata an fahimta. Sai Allah ce hatta ta tasilu, har sai kun yi wanka ne, sannan za ku shiga cikin masallaci din, ko kuma sannan za ku yi sallah. An gane ku? To wannan dai aya kamar yadda na faɗa, in mun ɗauki wannan fassara abinda take nufi kenan. Amma mas'alar cewa da mai janaba da mai biki da mai jinin haila su shiga masallaci ko su shiga, mas'alar ce da malamai sun yi saɓani a kanta tsakanin waɗanda suka ce gaba ɗaya bai halatta su shiga ba, da waɗanda suka ce ya halatta su shiga amma zama ne ba za su yi ba. Mai janaba ya manta wani abu ya je ya ɗauko ya fita ta wannan ƙofar ya fita ta waccan. Mai al'ada ta manta wani abu ta je ta ɗauko ta shiga ta wannan ƙofar ta fita ta waccan, wannan babu komai. Amma da sharaɗin ta kimtsa jikinta sosai ta yadda jinin ba zai ɗiga ba a cikin masallaci balle ta taɓa ta. Idan ko bata kimtsa jikinta ba to kaga ba zai halatta ma ta shiga ba, saboda kar ta ɓata masallaci ɗin. Waɗansu malamin kuma suka ce a'a, ai tunda ya halatta kafiri ya shiga masallaci, to ashe wanda yake mai janaba ma zai iya shiga masallaci, domin da kafiri da mai janaba ya maza ya haɗa su. Kifa kafiri gaba ɗayan sa ma najasa ne. Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amihim hadha. Tare da haka suka shiga masallaci. Hadithun Sumama ibn Usan, ɗaya daga cikin shugabannin Larabawa wanda manzo Allah ya tura masa dan aiki, ya kama dan aikin ya musulunci, ya kama dan aikin ya kace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya damu, saboda bai taba tura dan aiki an kace masa dan aiki ba sai wannan, danga ka'ida ko ana faɗa tsakanin ƙasa da ƙasa dan aiki ko da ka daga ai ba a tafi, sai dai aike ke koma da bayani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga Sumama ya kawo mai shi ayyan dau mai yi a raye ko a kike nan, ya je ya shirya a wani lokaci da dabbobinsa da kayan gudunsa da masu yi masa hidima, zai tafi ziyara ɗakin Allah, saboda Laraba a da ko da ma gudawansu suna kai ziyara ɗakin Ka'aba su girmama ɗakin. Sai ne zai shigo ta gunki a wajen, sai barada da manzon Allah ke sulawa su kai farmaki waɗansu wurare inda ake ganin yana buƙatan kai farmaki domin isar da da'awa ta musulunci, sai suka tuka ruwa, sai suka damƙo shi suka taho da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka kawo shi manzon Allah ya gaishe, sai ya je a ɗaure a masallaci. Sai aka zo masallaci aka samu wata gafa ko birka daga cikin filas na masallaci, aka ɗaure shi a ciki. Kaga fa yana kafiri a lokacin. Manzon Allah ya sa aka dafa abinci daga gidansa aka kawo mashi. Bayan ya ci hankalinsa ya kwanta ya nufi, sai manzon Allah ya zo same shi. Ita Sumama ibn Usan, kai ne lutar dan aiki ka kashe ko lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza, bayan ka ki shiga musulunci kai kaza kai kaza, to yanzu nake tsammanin zame maka. Ita to ai lalle kan abin da ka faɗa nayi nayi, idan har kaga dama zaka iya kace ni, domin ka kace wanda ya cancanta a kace shi dan nayi kisa. Idan ko kaga dama zaka iya mun afuwa da rangwame, wannan ko ba faro bane a wajenka, ka saba da afuwa da rangwame. Sai Allah ya yi murmushi da shi ko Allah. duk yadda har kwana uku yana cikin masallaci kullum daga gidan annabi za a kawo masa abinci, kuma kullum annabi baya ƙara masa tambaya akan tambayar da ya masa ta farko, sai kuma baya ƙara masa amsa akan amsar farko da ya bayar. A rana ta ƙarshe sai manzon Allah ya ce aqliqu sarahakum, ku sake shi ta tafi aka kunce. Hikimar manzon Allah daure shi a masallaci ya ga yadda musulmai suke rayuwar, ya ga shin musuluncin a ɓoye ne, wani dabo ne, wani secret society ne, gashi dai ka zo ka gani da idanka ƙarshen makura kenan masallaci, ko ba haka ba? Ya ga mu'amala tsakanin annabi a matsayin sarki gaba da talakawa yaya take, ya ga shi a garin su a magozancin su haka suke yi, ya ga tsarin mulkin da a masallacin a lokacin, ana ake hukunci ga wanda suka yi laifi, ana ake tattauna abin da za a tafi jihadi, ana ake tura waɗanda za a tura don su je su yaɗa da'awa, baƙo idan ya zo a nan za a yi masa hukunci. Lokacin masallacin risala ce gare shi kamila, cikakken saƙo, wato ainihin masallaci yake isarwa na addinin musulunci. Saboda haka hikimar ya dago mai da komai, abubuwan da gani suka ɗaure masa kai, bayanan da manzon Allah ya masa, sai zo wani mutumin da na kashewa ƴan aike, shi kuma yake wani jirki daga gidansa a kawo, kuma shi ne shugaban al'umma ɗin, idan ya ce a cinye ni za a cinye ni, kuma yana ganin irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da mutunta shi ba abin da zai ce su yi ba za su yi. Annabi suka fi sike su da aka sike shi har ya tafi bayan gari, ya ce amma in na tafi garin ma haka ina yi hasara, mu in je ina a duniya? Sai kawai ya je ya wanka, ya dawo, ya zo fata kalmar shahada a gaban manzon Allah. Yanzu mahallu shahid a ciki, gashi an ɗaure shi a cikin masallaci amma kuma yana tashi. To sai kike komai da nama ba zai shiga ba, to kai da al'ada ba za su shiga ba, sai kuke mu jiki ba. Ina nufin malaman da suka ce za su shiga da wannan suka kafa hujja. Suka ce waye fi tsarki? Shi kan mai janaba ai ba na jisa bane. Ita kan mai jinin jiki ai ita kanta ba na jisa bace, ita karan kanta a matsayin ta na mumman. Eh akwai hukunci na wajibin wanka a kanta, a kan shi mai janaba da kanta mai al'ada din kuma jiki, amma ita na jisa ce. A Abu Hurairah ya ga manzon Allah a cikin wani titi cikin titunan Madina, da ya hango manzon Allah daga nesa, ya Abu Hurairah da janaba a jikinsa, sai ya tsura. Har sai da ya je wanka sai ya dawo, sai ya zo sa manzo Allah, manzo Allah ya ce da zuba na hange ka ba? Sai kuma daga nan sai inda kai, yace a lokacin da zanaba a jikina ya manzo Allah, da haka sai da na je na yi wanka, da ina kyamar in zo ranka da zanaba. Sai manzo Allah ya ce subhanallah innal mu'mina la yanju, yace ai mun ba na zuba bane, kana da zanaba wannan daban, amma kai dan ai ba na zuba bane ba. Ina ba ta amfani, saboda ka ga idan ka ga wani ya bada fatawa ya ce kaza, kai idan baka sani ba bai kamata kai masa inkari ba, illa iyaka cikin wadannan zantuka, idan ka dauki ba za ka shiga ba mutlaqan, to kaga bai kamata kai wa sauran kai rigima da sauran ba, idan ka dauke za ta shiga ta wuce amma ba ta zauna ba bai kamata kai wa sauran inkari ba, in ka dauke wancan kuma kuma bai kamata kai wa sauran inkari ba. Ita mas'ala ta fuskuhu idan an yi sabani, abinda ake so a tsakaninka da Allah ba wai ka nemi wanne yafi sauki ba. Kuskure ne wadanda suke idan an yi sabani kan wata mas'ala sai a faɗa musu zantukan, sai su ji wacce ta fi sauki, sai su ji wacce ta fi kusa da dalili, wacce ta fi dab da aya ta alqur'ani da zahirin hadisi na manzon Allah, to ita ake bi ba wacce ta fi sauki ba. Dan ka ajin mai sauki dalilin ta mai rauni, amma ga ta bata da sauki dalilin ta mai karfi. To karfin dalilin shine saukin, rashin karfin dalilin da raunin sa shine kuma rashin saukin a cikin mas'ala, dan baka da tabbacin annabi ya ce kenan. Dan haka idan an yi sabani sai mutum ya zaɓi mas'alar da yake ganin ta fi kusa da dalili sai ya bi, amma wannan ba shike nufin yayi inkari da kaskausan harshe ga wanda ya saba masa ba kan wannan fahimta ta. Wannan ita ce ka'ida ta ilimi ta tabbatar. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban, haka kar ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna cikin janaba, illa abiri sabilin, sai fa in ketarewa za ku wuce hanya ce ta biyo da ku za ku wuce, hatta tagtasilu, har sai kun yi wanka. Wankan janaba kuma sananne ne, siffa sa ɗaya da wanka na jinin biki, siffa sa ɗaya kuma da wanka na jinin haila. Abin da yake bambanta su ita ce niyya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wajen janaba mutum zai niyyar wankan janaba, wajen biki haka, wajen haila kuma niyyar wankan haila, wajen biki niyyar wankan biki, shine bambancin. Amma siffar iri ɗaya ce, farkon abin da mutum zai yi idan yana son ya yi cikakken wanka, kamilin wanka, farkon abin da mutum zai fara yi ya karkato da bakin bokitin ko ya ɗebo ruwan a cikin mazubi ya wanke hannayensa sau uku. Idan ya wanke hannayensa sau uku, sannan sai ya tsoma hannunsa na dama ya kamfato ruwan, sai ya yi tsarki ya wanke gabansa. In namiji ne, in mace ne, haka zai yi. Bayan ya riga ya tabbatar ya kammala tsarki, a wannan wurin tsarkin a lokacin zai kulla niyya. Ita kuma niyya a zuci take, ba a fassara da baka. Dukkan niyya da zaka ji an ce Allahumma inni nawaitu kaza, bid'a ce, ba ta da asali cikin addini. An-niyyatu mahalluhal qalb, wannan wata mas'ala ce da an riga an yi ijma'i akan ta. Mutum zai kulla niyya a zuciyarsa ta niyyar irin wankan da zai yi. Lokacin da ka ɗebo ruwan zaka fara tsarki, zaka kulla niyya, ka kammala tsarki yanzu gaba ɗaya, daga nan gurin sai kai alwala, irin alwalarka da kake yi ta sallah. komai zaka yi na alwala in banda wanke kafa. Idan ka zo ka kammala komai abin da rage wankin kafa, sai ka bar wankin kafa, ba za ka wanke ba. Sai ka ɗebo ruwa da safin hannunka na dama, sai ka zuba a kanka, ka tabbatar ya taɓa ko ina a kanka, ka yi wanki ɗaya kenan. Sai ka sake ɗebowa ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ka yi na biyu kenan. Ka sake ɗebowa karo na uku ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, wato ka wanke kanka ko uku kenan. Wannan bai na maka yake yadda yake a sunna kenan. Domin kila ka sai ainihin ɗebowa nake cikin hannu biyu, ba mu ce wankan ka bai ba, amma dai da annabin yake nan cikin hannu ɗaya, kan fitowa ɗaya haka tafin hannu ɗaya, har sai ya gane ko ina a kanka komai yawan gashi, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ba za a kai sai ruwan ya yi gudu ba. Ka sake ɗebowa, ko ki sake ɗebowa, haka za ka yi, haka za ki, ka riga ka kammala wannan, ka wanke kanka ko ina ruwa ya taɓa. To daga nan gudun sai ka shiga da ɗebo ruwa da tafin hannunka guda biyu, in ma da wani kofi ne kake amfani, sai ka zuba a jikinka, ka gane dukkan ko ina a jikinka. Mafi kyau ka fara da ɓangaren daman jikinka, sannan ɓangaren hagu na jikinka, ko ina ruwan ya taɓa. Taɓa ruwan nan ko ina shi ne abin da yake wajibi, amma ko ina sai ka tuɗa, wannan ba wajibi ba ne. In ka tuɗa ya yi, in baka tuɗa ba ya yi, abin da ake so ruwa ya taɓa. Domin idan aka ce ko ina sai ya taɓa, wani ne zai ba mu tabbacin ya taɓa ko ina a gadon bayansu da zuwan kanjana ba? Ko inda hannunka ba zai kai ba, kaga baka tuɗa ba ke. To shi yasa waɗanda suka ɗauki addalsu a matsayin wajibi, kaga har so suke sai su samu wani tawul, aka samu tawul sai a sa a riƙa ciki ana ta ba biyar ba. Allah bai gora maka wannan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ka zama kamar mai wankan jego kuna ta fama, ka zuba ruwa kawai haka. Dan hadisin manzo Allah ta ce summa asaba al-ma'a ala jasadihi, sai ya malala ruwa a jikinsa, ba wai tuɗa ba, ya malala. Shine asaba yufidu ifadatan, ma'ana ya malala ruwa a jikinsa. Idan ruwa ya game ko ina a jikinka, ka tabbatar ko ina ya taba, to shikenan sai ka zo sai ka wanke kafar ka ta dama, ka wanke kafar ka hagu, tukun alwalan kuke shikenan, ka gama wankan jalaba. In ma wankan jiki ne haka ne, in ma wankan waye wannan haka da zaki, karki manta farko mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar cikin ruwa, na biyu ya tsarki a wurin yin tsarki zai niyya, sannan sai ya ne sai ya wanke kansa. Wajen wanke kai mustahabi ne, ba dole ba. Mutum ya tsoma hannunsa haka cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwan ba, sai ya sassa ya dindirza ko ina gindin gashinsa, don kowane gindin gashi ya koma yadda yake. Saboda lokacin da mutum ke kusantar iyalinsa, mani ke fita daga jikinsa, kusan kofar gashi tana buɗewa. To lokacin da ka tsoma kanka ɗin, ka tsoma hannayenka, ka dindirza haka, kowace kofar gashi sai ta rufe. Don idan baka haka ba, sai ka fara zuba ruwa a kai ɗin, to sai ya kasance kila ya shiga cikin kai ɗin, kila ya haifar da nauyin kanka, ko ka ji kamar ciwon kai, ko wata masassara, ko zazzaɓi, ko na makamancin haka. Shi ne amfanin ka tattauce ko ina. Ina fata an bayyana. To idan ka wannan kai cikakken wankan ka daga kan kanka, ka wanke kai, sai ka wanke dukkan jikinka, sai kenan ka karasa alwalarka, sai kenan. Kar ka manta alwala. Alwala ɗin nan cikakken alwala, tare da takarwa, tare da kurkure barci. Wannan shi ne cikakken wanka, sifa ta kamala kenan a wajen wanka. In ka gadan wanka irin sifatul ijza a wajen wanka. Wankan da za a ce ya dan far yayi. Amma baka bi tsarin wancan ba, shi ne kana zuwa wato ainihin sai kai niyya sai kai tsarki. Lokacin da kai niyya kai tsarki, kila akwai tafki a gabanka, ko gulbi na tafiya kawai sai kai tsallaka faɗa ce, ko sunan kul kai tsallaka faɗa ce, ko ka buɗe shawa ka zubo maka ko ina ya jike a jikinka ka kashe. To shi kenan, sai ka ɗebi ruwa, sai ka kukkure bakinka, sai ka shaƙa a hanci, sai ka takar, ka gama wanka kenan. Kada ba a cikin wannan wankan, da kuma in ka fito za ka sallah da shi ba, sai ka yi alwala. Saboda alwala ƙaramin kari ne, alwala ƙaramin kari ne, wanka babban kari ne. Ka'ida shi ne ƙaramin kari ya talata in hadith al-akbar, ƙaramin karin ya narke cikin babban karin. Lokacin da ka kawar da babban datti, ƙaramin ya tafi. Ashe ba ki waje ne, ba ciki ba ne, in ba ciki ne da ya kare. To duk abin da yake waje, sai ka gamunce da ruwa wajen wankan jama'a. A ce wanda ya wankan jana ba bai kukure baki ba, ma'ana ya bar lam a katuwa cikin wankan. Haka wanda ya alwala bai kukure baki ba, bai taka ruwa ba, ya bar katuwar lam a wato kana a cikin tafkar sa. Ina fata an fahimta. Ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tabtasu wa in kuntum marda. Amma idan kun kasance marasa lafiya, marda ala wazan sa ala jam'i min al-marid, wa in kuntum marda aw ala safarin, in kun kasance marasa lafiya ko a halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-ghaibah, ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi bayan bayin gida, aw lamastum min nisaa, a wata kira'ar aw lamastum min nisaa, ko kuma kuka kusanci mata kuka sadu da matanku falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa na wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai ku nufaci ƙasa wanda kuke tsayiban mai tsarki sai ku yi amfani da ita wajen taimama wato kaga anan gurin mutumin da yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba kenan ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba aw ala safarin matafi ya rasa ruwa ko kuma ruwan da yake da shi in yayi alwala ko ruwan ka da shi zai rasa na sha an gane ko kaga anan ba zai alwala ko ruwan ka ba aw jaa ahadun minkum min qa'ifa aw la musul musa duk cikin wannan falan ta jilo ma'an ba ku samu ruwa ba to la yake nake da rashin samun ruwa ni ne nake zan yi alwala anan gurin lokacin sallah yayi na bude famfan nan babu ruwa zan yi taimama dai in zo inda sallah ko kuma sai na tafi ko da daga zuwa cikin kilomita ɗaya ne in neman ruwa kai tsaye zan yi taimama in shiga sallah ko da ina tsammanin akwai ruwa nan da kilomita ɗaya zan yi taimama a nan inda zan yi sallah nan ne na nemi ruwan na rasa gana ta riga ta kare ba sai na tafi ko neman ruwa wani gari wani ƙauye wani menene kamar da ɗansu malamai suka ce a mil biyar mil shida a'a har sai ya zanto cewa baki min alwaqti daruriyyi kaza abin da ya rage a cikin lokaci na larura kaza kafin kai taimama ai abin da ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya shi da sahabbansa an kwana a wani masallaci ko an tsaya a wani masallaci an yi sallah an gama ana yin sallah manzo Allah ya yi goyon ta gefe guda yace kai ne saba kai sallah da mu ba kai ba musulmi bane yace ni ne kai ne ya manzo Allah kai ne saba kai sallah da mu ba yace janaba ta samu ne bani da yace kuma kake yin taimama bai ce ba kuma sai ka zo ka nemo manzo Allah ko kuma kake yin taimama ai kawai sai ka taimama ka shiga ma'ana sai ka tashi neman ruwa kaga malaman da suka ce ba sai dan neman ruwa ba wannan shine hadisi dan haka in kun faɗa ka ai musu inkari kuma hadisi ne inna an gane ku saboda haka fatayamma musa idan tayyiban in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama a ƙasa wadda take mai kyau lafazin sa'id malamai sun yi sabani akan sa wadansu malamai suka ce as-sa'idu ƙasa da duk abin da ke kan ƙasa dan haka dutse ya shiga ciki ya shiga ciki ita ƙasar ta shiga ciki sannan wato bishiyoyi da itace na kan ƙasa duk sun shiga dan sun musu as-sa'id da haka ya halatta wajen taimama ka taba ƙasa ya halatta wajen taimama ka taba bishiya haka suka ce in dai a cikin ƙasa din ta fito ba wai an riga an tare jijiyarta ba ta zama itace akan ƙasa wannan ba za ka taba ba a'a jijiyoyinta da saiwarta na cikin ƙasa suka ce sai ka taba ta fito dan shi ne as-sa'id wadansu malamai suka ce a'a lafazin as-sa'id shine wajhul ard abin da yake ƙasa din kanta ba abin da ya fito cikin ƙasa ba banda ciyawa banda itace banda bishiyoyi ƙasa din kanta ita da abin da zai ɗauki ma'anarta kamar kaga yashi na ciki duwatsu waɗanda suke a kafe a cikin ƙasa na ciki ina fata muku to wannan sune as-sa'idi ko shakka babu wannan zancen ya fi ƙarfi sama da wancan zancen da yake cewa ta iya yin taimama akan bishiya akan ciyawa lallai sai mutum ya samu ta shi ne ka tayammamu sa'idan tayyiban to ita kuma taimama abu ne mai sauki mutum zai bugi ƙasa ne sai tsaya ko kuma ya buɗe hannunsa sai ya shafi hannayensa guda biyun kowanne zuwa daidai nan gurin zuwa wuyan hannu shikenan ya gama da su shikenan sai ya shafi fuskar sa gaba daya ko ina a cikin fuska daga kunnen dama zuwa hagu daga maƙogwar gashi daga nan gurin har zuwa haɓa ko ina ya shafi shikenan ya kammala taimama wannan ita ce taimama da ta inganta cikin hadisi dan hadisi daga cikin hadisai mafi ya inganta hadisai a babin taimama hadisin amma a cikin yasu wani mutum ya zo tambaye Umar ɗan Khattab na rasa ruwa ya zan yi in yi sallah haka yake ba za ka yi sallah ba sai ka nemi ruwa sai amma da su a ka manta Umar ɗan Khattab wata rana ni da kai manzon Allah ya aike mu lokacin sallah yayi janaba ta kama mu ba mu da ruwan da zamu wanka kai ka ce ba za ka yi sallah ba sai an nemi ruwa ni kuma na kwaɓe kayana na yi birgima a cikin ƙasa muka dawo ni da kai muka tambayi manzon Allah muka ce ga abin da ya faru manzon Allah ce haba ai ba sai ka birgima duka jikinka ba yace ai ya ishe ka ka bugi ƙasa din da hannayenka ka bushe sai ka shafa hannaye zuwa wuyan hannu sai ka shafa fuska kike nan sai kai sallah to kaga kenan a cikin taimama bugun ƙasa sai kai ake a cikin taimama shafar hannu zuwa wuyan hannu ne da fuska kadai ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya nuna kuma ai bugun ƙasa sau biyu shine hadisin Abdullahi ɗan Umar wanda al-Imam Tabarani ya rawaito wanda hadisi ne da'if da yace at-tayammamu darbatan darbatan lil kaffayn wa darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadayn ila al-murfaqayn hadisi ne da'if da hadisin Abu Dawud inda kuma hadisi ne da'ifi cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Thabit al-Abdi da'ifi ne ba a karban hadisi
na'am
saboda haka ingantaccen hadisi kawai a tafi fuska da hannu zuwa wayan hannu cikin magana ta kare amma sai ga cewa idan mutum ya tashi tema kamar zai wani katin aiki sai mutum ya tsaya a kasa haka ya haka da hannu sai da wani haka a hankali yana wani haka da hannu ya habar da aiki wallahi tallahi bid'ah ma anzalallahu alaihi wai hannu ya kasar bin juna ana sai a haka hankali a hankali sannan a sake wani haka wai ta tsaya wallahi ba da asali cikin ibn al-qayyim sai ba da asali cikin addini duba cikin zadul ma'ad ya dai sharri wa tayammamu sa'idan tayyiban tamzahu bi wujuhikum wa aydikum ko shafi fuskokinku ko kuma shafi hannayenku malamai sun tattauna wajen aula musu min da ta'ami ake nufi da allamtu a nan gurin waɗansu malamai suka sun shafar mace taɓa mace ma'ana kana da alwala sai ka taɓa mace alwalarka ta kare yanzu ka rasa ruwan alwala sai kake nufi kake ruwa waɗansu malamai suka ce aula musu min da ta'a abinda ake nufi shine saduwa da mace ko shakka babu da allamtu da almasu a cikin alqur'ani idan an kawo shi ana nufin saduwa da mace aula musu min da ta'a ai jama'atu min da ta'a falam tajidu ma'a kamar da Allah ya jinaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna haka ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtum al-mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila fa tayammamu sayyidan tayyiban tamsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura lalle ubangiji ta'ala ya kasance afuwan mai afuwa a cikin al'amuransa sannan kuma gafuran mai gafara a cikin dukkan lamuransa ya ubangiji kai mana afuwa ya ubangiji kai mana gafara a nan gurin ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja akwai muhimman sanarwa guda biyu sanarwa ta farko a yau za mu fara tahajjud insha Allah ta'ala kuma lokacin farawa kamar yadda aka saba karfe 1 na dare daidai in Allah ya kai mu sannan kuma gobe da safe gobe asabar da safe akwai lacca da aka shirya domin ƴan uwa mata a makarantar Ummu Sulaim a nan wato makarantar Shehu Garbai da ke kan titin Dambuwa Road wadda za a yi ta da taken albishirin kumata lacca mai taken albishirin kumata ta kasu mata ne kadai cikin malaman da za su yi jawabi an ce da niyyar gobe da safe karfe 9 da safe Allah ba da ikon zuwa assalamu alaikum.